بسم العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللمدى سورة رمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكة كسان شواتا ردكو تجم ونصابا شرينا فتوي الرحمة شرين ديكي باكو داما دوم أمسا كوت أي كودة ساقنن تنبو ينكو الاندس كشافي addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aika mana da sakonnin tambayoyi ne ta cikin wannan shiri ta hanyar rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0700 3604455 ko kuma ta kan addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 15/27 ga watan Sha'ban shekara ta 1447 bayan hijirar rufayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina da kuma ta daidai da 15 ga watan Fabrairu shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin yardar Allah kai tsaye a cikin shirin namu na wannan rana za mu fara karanto tambayoyin naku domin jin amsoshin su daga malam. Malami tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yake cewa menene hukuncin shigar mace mai haila masallaci domin jin wa'azi ko wani darasi da kuma taba alqur'ani.
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mas'aloli guda biyu da shi mai tambaya ya hada ya tambaya akan su shigar mace mai haila masallaci da kuma taba alqur'ani. Shigar mace mai haila masallaci ramai sun yi sabani akan wannan jumhur ko mu ce al'ummatul arba'a duka suna kan ra'ayin cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci ba sai dai ta shiga ta wuce ko ta dauke abin da take dauka wani abu ne kai ta dauka ta dauka ta wuce amma ba ta zauna cikin suna hujja da hadisi da yake cewa inna uhillul masjida li haidin aw junub. Wannan hadisi dai hadisi ne wanda Abu Dawud ya rawaito shi a cikin sanan suna hujja da faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa Aisha radiyallahu ta'ala anha da wurin al-khumra akwai wata da ruwarsa ko ta bar masa a cikin masallacinsa sai ciki ciki ɗauko min da wancan sai ciki da shi haila ne ke yaba ake Allah sai ce ai haila ki ba a hannunki take ba haila tuki lai da fiye da ki ba a hannunki take ba suka ce to kaga wannan ya nuna ce nan ita kanta ta fahimci mace ba ta shiga masallaci illa iyaka abin da ba ta sani ba shi ne ba shigar aka hana kwata-kwata ba a zama a ciki a gata sai ya sa Annabi ya ce ai haila ki ba a hannunki take ba saboda haka za ki iya zuwa ki ɗauko mu ba tare da komai ba. Wasu daga cikin malamai da wasu gamsu da hujjar ba suka ce a nan ba magana shiga ake ba ita magana taɓawar ake take tunda cewa yake ki mai komun sai ta ce da shi haila take wato tana ga kamar tana haila bai kamata ta taɓa wani abu da zai yi ibada a kansa shi ya sa ba a ansarsa sai ce da haila take laisa fiye da ke haila ki ba a hannunki take ba don kin taba a cikin taba haila kin taba abu ya zama na jasa da ce wannan ma bai zama hujja ba. Suka yi hujja har ila yau da faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa da ya gaya wa abin nan mata da cewa su fita sallar idi su fita sallar idi hatta masu al'ada su fita sallar idi sai ya ce faliya'atazil al-hiyyatul musalla amma su masu haila sai su kaurace wa gurin sallah da suka ce to kun ga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci su kaurace gurin da ake sallah wannan musalla ne ba amma annabi ce su kaurace masa wato su koma gefe to ina kuma ga masallaci masallaci yana gaba da musalla shi musalla yana da wato guri ne da ake sallah amma bai zama masallaci ba amma duk da haka annabi ce fali'atadil al-huyyat ko fali'atadil al-musalla to kuma masu ba su ansa suka ce a nan cewa su kaurace gurin da ake sallah ba idan yana musalla ba a saboda mai saboda ai in suka shiga cikin sallah za su ga sahu sahu kuma zai yanke idan ya zanto mace ita ba a sallah take ba tana zaune a sahu to ba zai haɗu ba saboda ita koma gefe ta ga an san cewa ita ba sallah take ba wanda za ta shiga cikin masu sallah ba to ala iya halin dai malamai suka tattauna a kan wannan zahiriya su suna ganin ba da biyun kana ta shiga masallaci kai tsaye saboda hadisin wata baiwa da mutanenta suka yi mata sharri a kan cewa ta yi sata a hannun ba ta yi sata ba ana cikin kokarin wulakanta ta sai da wata shirwa ta jiho da abinda ake da sai ta sace to wannan ba ta tazo ta zauna a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an mata dan ɗakin ta a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda take zaune ta zauna wajen kimanin wata guda kin abin da ibnu hazm yake cewa to kaga wata guda ai mace ba zai bace ta yi wata guda ba ta yi al'ada ba ta fi al'ada amma ba a cewa an fito da ita ba lokacin al'adarta haka ta zauna kuma ta yi waɗannan kwanaki a wannan guri ba tare da fito da ita haka nan wanda suke hanawa sun yi hujja da hadisin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je haji da matansa aka zo za a tafi an gama haji za a tafi sai aka ci da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin matansa yana da kuma harsun kuma musulma da manta ta yi al'ada ko safiya sai yake cewa a habisa tunahiya yanzu kenan za ka tsare ba za ta hana mata tafiya sai aka ce ai ta yi tawafin ifada ma'ana tawafin haji sai ya ce to shi kenan sai mu tafi to suka ce kaga da a ce mace tana shiga masallaci annabi zai ce ta za su tsare mu saboda me saboda mace ba za ta shiga masallaci ta yi tawafi ba shi yasa aka ce sai ta zauna ta yi al'adarta ta gama sannan wannan cewa za ta tsare mu ya nuna ba za ta dame shi na masallaci kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mai na Aisha da ta yi al'ada lokacin da aka zo hajjin karshe ta bakwana ta ɗauko umara da gaba annabi ya ce ta mai da ita hajji da yake cewa ta yi dukkan abin da mai hajji zai yi ya fali ma ya fali hajji da yara Allah ta tufi bilbai idan ma kake je ki dawa saboda an sani cewa da gurin sa'ayi shi ba a cikin masallaci yake ba waje yake daga baya ne ya shige cikin haram cikin ba za ta yi sai dawa ba saboda tana al'ada a ra'ayi halin malami sun yi saɓani a kan wannan da yawa daga cikin su suna ganin ba su shiga masallaci ba amma akwai kaɗan daga cikin malami kamar su Ibnu Hazm suna ganin cewa ba a dalilin hana ta matuƙar akwai buƙatar hakan idan mace ta koma gefe musamman a wuraren da ake ko karantarwa ko wa'azi tana al'ada ta tsaya daga waje ta saurari tun da akwai makabira ta sau da akwai lawa speaker tana isar da saƙo tana iya barin shiga da kuma ta shiga da zarar ba za a matsa mata ba ko da ku cikin malamai wanda suka gani cewa ba zai hana ba a hana ta shiga ba abin da ya shafi karanta alƙur'ani karanta alƙur'ani na farko dai za ta iya karanta alƙur'ani a zahari wato daka ta yi komai ga wannan babu laifi don ta karanta abin da ta haddace ba za a ce ba za ta karanta alƙur'ani ba saboda tana al'ada don ta ce ba ta karanta alƙur'ani tana al'ada to kenan a cikin kwanakin al'adar ta duka ka hana mata wannan zikirin mai falala shi ne karanta alƙur'ani in hadda take koya dan wannan tsakankanin sai ta mace ma abin da ta haddace na kwanakin da ta yi tana al'ada wasu al'ada tana ɗaukar lokaci mai zama sai ta yi sati bai tana al'ada in ka hana ta to ka bar ka haramta mata karatu alƙur'ani tsawon sati akan abinda ba laifinta ba ba ita ta jawo kanta ba wani abu ne da Allah ya rubuta shi akan mace za ta yi shi in Allah innahu shay'un katabahu ala banati adam Allah ya rubuta wannan ne akan yayan annabi adam alayhi salam to haka ba wani abu ne daga wajen ta ita wajen ta ce dan me ta yadda ta yi ta yi al'ada haka ba za ta halaba ta alƙur'ani haka za ta iya karanta shi daga kuma za ta iya karanta shi kamar yadda digital ko'adina da ake da shi a waya shi ba ya da hukuncin wancan alƙur'ani da aka sani a mushaf a takardu da ake ɗauka ana karatu da shi a shi wannan digital ne wato dabbobi ne kana kashe wayar shi kenan babu wanda zai fasa wayar ga alƙur'ani shi ya sa ya halatta ka shiga masallaci abin da ka shiga ban ɗaki da wayar ko da kuwa tana da yin wannan application na alƙur'ani ba ce ka shiga da alƙur'ani abin da ban ɗaki saboda shi wannan kawai dabbobi ne sai yadda aka kunna waɗannan dabbobin suke komawa su zama a shafin alƙur'ani kana kashe ya to babu da za a fasa wayar a daddare da ta ba wanda zai ga kalma ɗaya ta alƙur'ani ta fito saboda haka tana iya ɗaukar shi digital alƙur'ani ta yi karatu sannan wasu daga cikin malamai suna cewa tana iya sa alha'il wato ta sa safa a hannunta misali ta sa safa ta ɗauki alƙur'ani shi ma babu komai abinda ba ta yi shi ne ta yi mubasharar da cikinta ba saboda haka musamman ma mata da take koyarwa ko take koya wanda sai ta riƙe alƙur'anin a hannunta sannan za ta yi wannan ɗin to aka ce a tsawon lokacin da take al'ada kaga dai ko a ce ta daina koyarwa kaga a koyi ta kuma ko in tana zuwa makaranta tana ɗaukar alƙur'ani a ce ta daina ɗaukar alƙur'ani sai nan ma akwai takuwa saboda haka gara ta sa safa sai ta riƙe alƙur'ani ta sai ta yi karatu so abin yana da sauƙi gaskiya
to malami wannan tambaya kuma cewa yake mutum da ya rasu ya bar gonakinsa kafin su kai ga nuna wasu ma an sanya taki kafin su nuna amma dukkan amfanin ya kai nisabi shin za a fitar da zakka kafin rabon gado ko a
za a fitar da zakka kafin alba gado saboda ita zakka haƙƙin Allah ce haƙƙi ne na bayin Allah da yake cikin wannan dukiyar saboda haka ba za a raba zakka ba sannan a fitar da zakka ba za a raba gado ba sannan a fitar da zakka dan kace an fitar da masu haƙƙi sai kuma sai a raba sauran a matsayin gado
mutum ne ya bar wato ya bayar da sadakin aure a shekarar da ta gabata amma yanzu darajar kuɗin ta faɗi shin zai cika sadakin ya kai nisabi ko ba sai ya cika ba
babu dalilin sai ya cika in ya ga zai cika musu to wani abu ne daga ɓangaren sa ko kuma shi ya yarda da magana cewa sadaki sai ya kai rubo dinar kamar da yake a mazhabar maliki ne da wasu da cikin mazhabobi to shi kenan sai ya cika in yana da halin yin haka amma bai zama dole ba saboda magana mafi rinjaye wanda dalilai suka fi ƙarfafa ta shine cewa la hadda li aqalli sadaki wala li akthari babu wata iyaka ga mafi ƙarancin sadaki ko mafi yawansa duk abin da zai zama mai amfani ne ga mace in an ba ta kuma ta yarda da shi a matsayin sadaki ko walin ta yarda da shi a matsayin sadaki ya zama sadaki duk wani abu mai amfani ba ka ɗauko wani abu mara amfani ka ce ga shi zama sadaki amma duk yana da amfani gare ta aka yarda a matsayin sadaki shi kenan ya zama sadaki saboda haka ko ya kai wannan nisabin da suka faɗa ko bai kai ba dai abu ne mai amfani to zai zama akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo ko da hatimin min hadid ne ko da zoben ƙarfe ne ba na zinariya ba na zoben ƙarfe nomar zobe ya ba da aurenta ba a samu ba aka ce to ya mai haddace na alƙur'ani ya ce ya haddace wa ƙara aka ce to ka koya mata ce ne sarari nabi ya ɗora auren haka nabi ya auri abin nan safiya bintu huyayi amma ƴanci da ya bata shi ne sadakinta zai ƴanta ta wajen sadakinta haka nan umma sulai ta auri abu talha ta aure shi a matsayi a madadin wato musuluntarsa ya musulunta shi ne sadakinta da yanzu yana santa da aure ta ce ta aka yi ba ta sun yi ba ne ni musulma ce ba aure tsakanin mu amma an kaya da za ka musulunta ni na yi zuwa sarki na masai ka ba ta sarki yayin da ya karɓi musulunci kenan ta zama matarsa ana cewa ba ta ga wani aure mai albarka irinsa ba sadakinsa shi ne musuluntarsa ita za ta amfana da wani aure saboda annabi yana cewa bi an yanzu Allah ku bika rajulun wahid rajulun wahid sai da kuma kuma na mutum daya ya karɓi musulunci ta hannunka ya shiriya ta hannunka ya fi maka baka jajaye rabuwa sai ka amfani ne abu ne mai amfani ko da ba kuɗi bane da zai shiga shi kasuwa sai sai yayya amma kuma zai amfani ta a wurin Allah sai ka malamai suka ce duk wani abu wanda yake wacce za ta amfana da shi duk da ta da lafiyar sa sai ya da shi a matsayin sarki su ke nan sarki ba za ka matsawa kai sai ya kai rubu dinari a bisi ne bai inganta ba
to malam mai wannan tambaya yake cewa dan Allah malam ina son a yi min ƙarin bayani game da bayanin da kai da ya yi a littafin wato a karatun littafin al-muntaka kan malam asim da ya yi ruwayar hafs cewa ruwayar hadisin tana da rauni shin an fi tsaurara ka'idojin karɓar ruwayar hadisi ne fiye da alkur'ani ko yaya abin yake
yana nufin karatun da nayi
na
al-muntaka min jarud
na
yana tambaya ne akan asim ibn abi najud ba da la al-kufi shi wannan malami ne wanda yake da kira'a shi kira'a hafsa na asim kira'a da muke yawan ta karatu da ita ta shi ake ita ake ta yi akwai kira'a warsh akwai kuma kira'a ruwar warsh an nafi akwai kuma kira'a hafsa na asim to a hafsa din shi yake ruwaya daga asim hafsa ibn suleiman shi yake ruwayar wannan kira'a da muke karatu da ita yawancin mu a masallatan mu da gurin musafaka da sauransu daga shi asim shi wannan asim din shi ne asim ibn abi najud mutumin kufa ne mutumin kufa ne al-asadi maulan mutumin kufa ne amma makarantar alkur'ani ne kuma Allah ya ba shi murya mai daɗi kuma yana da ƙwarewa a cikin haka karanta alkur'ani da aka sallama masa malamai da yawa sun sallama masa wajen karanta alkur'ani ya ji karanta alkur'ani daga shi ma a wasu daga cikin tabi'ai yana daga cikin ƙananan tabi'ai amma ya yi ruwaya daga irin su zarin ma'ubaish da makamantarsu da abu rahman da sulami tabi'ai ne ya yi ruwaya daga wajensu abun su ya ji ya karanci ƙur'ani saboda haka makaranci ne a na ƙur'ani sosai ƙira'a ta tana daga cikin ƙira'o'i guda bakwai ko guda goma in ka gana maka ce guda goma da duk duniya ta yadda ta yadda ta yi to shi a harkar ƙur'ani babu mai ja da shi cewa abin da ya zo da shi na ƙira'a daidai ne ba tuhuma a cikinsa wanda almajiransu suka jira ga wajensa kama shi hafsi ibn suleiman ya ruwaci hadisai kuma daga malamai da yawa ya ruwaya daga wajensu to amma a wajen hadisi bai yi ƙwari wanda ya ta amma ƙur'ani ba hadisi yana da fadin gaske ƙur'ani wani abu ne da yake daga farkon shafi zuwa ƙarshen farkon bango zuwa ƙarshen bango shi ke nan kalin ƙaranin sa sauran abubuwan da za ka sa a gaba shi ne ma'anonin sa ba shi ƙira'a harfan sa na farawa daga fatiha ya ƙari da surutun yasi shafi abubuwan wajen ma'amali fat da ya fi yaɗu a hannun masu karatu shafi 406 wanda 406 shi ke nan shi ba wani ƙari a kan wannan saboda haka mutum zai yi ta kanin sa gabanin hadisi ba da ta kwan hadisai ga sun da yawa saboda magana ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi hukumomin sa shi da karantukan sa da sihohin sa gargadin sa umarnin sa hannun sa cikin shekara 23 kan da yi ne dole sai yawa kuma ma'anoni na alqur'ani wannan alqur'ani ba ta daga ci ana da fadi to shi yasa ya ba da himma wajen itikarin alkur'ani amma ya yi suka ci wajen hadisi shi yasa malamai suke cewa hadisin sa hasan ne ba ce a suke mai rauni ba ne ba zai da ya ce ba na ce mai rauni ba ne yana da ɗan rauni wa yana nufin za a bar hadisinsa ba. Hadisinsa martabarsa hasan ne, da hadisi akwai sahihi akwai hasan, to martabar hadisinsa a hasan take. Ba nan cewa hasan take, akwai wanda zai iya fin ƙarfinsa idan suka yi tarayya da wani ya saba ma wancan bayan wancan yana sama da shi a ilimin hadisi, to na ya wancan ɗin za a ɗauka ba da shi ba. Kamar ƙira'a da yake waya da yake ya ruwaita daga malamansa, kamar nan babu kokwanto.
To mai wannan tambaya yake cewa Allah malam ina son bayani akan sunnatut tarikh, musamman ko akwai wasu sunnoni da ba a aiki da wannan ka'idar a kansu.
Wata iya yana nufin sunnat tarkiya, akwai wasu abubuwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi su ba, duk da akwai yiwuwar da ibada ne ya yi su amma bai yi ba, rashin yin sai zama ita ce sunna. Misali zan bayar, kuma abin yana da faɗi. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kiran sallah lokacin da aka zo salatin kusufi ta kisfewar wata ba, an yi sallah lokacinsa amma bai sa in kiran sallah ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kiran sallah istisqa'i ba, sallah shayar da ruwa, neman shayar da ruwa kawai dai an kira mutane su zo masallama, ba a yi kiran sallah da ake yi irin yadda ake salloli biyar ba, wannan bai sa yin kiran sallah abin nan ba. Salatul Idi ne, sallar Idi, wannan bai sa yin kiran sallah a sallar Idi. An zo sallar Idi kawai iqama, abin nan ta da sallah ake ba a kiran sallah ba iqama, wannan bai yi ba, bai kiran sallah ba iqama. To duk waɗannan wuraren wani zo ce za a yi kiran sallah, kaga rashin yin shi ne sunna. Shi ne sunnar tarkiya, rashin yin kiran sallar ita ce sunna, rashin yin kiran sallar salatul istisqa sunna ce, rashin yin kiran sallar salatul abinan al-kusur ko al-kusur sunna ce, rashin yin kiran sallar salatul idaini idi na ramadan da idi na layya sunna ce, saboda annabi bai yi ba, saboda rashin yin shi ne sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi jam'i lokacin da bai yi jam'i a sallar abinan tahiyyatul masjid ba, a ce annabi ya shigo masallaci ya ga wasu sun shigo ya ce ku zo mu jam'i tahiyyatul masjid, nan bai yi ba, duk da ya ce salatul jama'a afdalu min salatil fard, sallar jama'a ta fi sallar mutum daya, amma da in ya zo tahiyyatul masjid ba a taɓa jin cewa ya ce wa mutane ka shigo tare da shi ko ya shigo da su cewa ku bari mu yi sallar tahiyyatul masjid jama'a, duk da cewa ga shi sallar nafilar dare ya yi ta jam'i da mutane, amma sallar tahiyyatul masjid nafila ce amma bai yi ta jam'i da mutane, saboda haka kaga haka nan rawatib da ake yi, in ka za ka yi sallah azhar akwai rak'o'i biyu ko hudu, kafin akwai rak'o'i biyu, bayan haka nan sallar maghrib akwai rak'o'i biyu, bayan haka nan sallar isha'i akwai biyu, wadanda ana ce su rawatib. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin jam'in rawatib ba, in an gama sallah ya ce to jama'a zo mu yi rawatib, ba a ce shi ba ya yi haka, duk da ya ce salatul jama'a afdalu min salatil fardh, amma a waɗannan sallolin ba a taɓa ganin shi ya kira mutane, to barin yin jam'i a nan shi ne sunna, yin jam'i a waɗannan sallolin ya zama bid'a. To ire-iren waɗannan su ake kira a sunnar tarkiya, wato abinda akwai yiwuwar da annabi ya ga dama zai yi amma bai yi ba, al-muqtadi qa'id amma kasancewa abin ba, wal-mani'u muntakib amma kasancewar abin ba ibada ba ce annabi bai yi shi. To duk abinda dalilin ya yi shi ɗin akwai shi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yanzu waɗannan ai dalilin a kiran sallar shi ne samun sallolin ku, to akwai sallolin, sannan ba abinda zai hana a kiran sallar inda ana so, to akwai dalilin da zai sa a kiran sallar kuma ba abinda zai hana a kiran sallar kuma ba a kira sallar, to wannan shi ne ake cewa yin abin bayan dalilin yin sa akwai, abinda zai hana a yi babu kuma ba a yi ba, to yin sa bida ce, shi ne abinda malamai suke kira a sunna a tarkiya, an yi rubuce-rubuce a kai ta sosai, saboda wasu suna gwama tsakanin a sunna tarkiya da maslaha al-mursala, akwai al-maslaha al-mursala wani abu da babu shi, babu bukatar sama a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam, babu bukata sai babu bukata ta mutum sai aka ce to aikana to wani ba zai tsaya sai da babu yiwa a ce ai lokacin da sai ka zama wannan bukatar ma mutum sai saboda haka annabi bai ni bukaci wannan ba shesa ma bai ba yanzu kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani tsarin sojoji a ce ga wasu nan su ne sojojin musulunci su aka dora alhakin an kawo yaki su tafi su ba da kariya su kadai ne sojoji ana biya su rubuta babu wannan lokacin illa iyaka in aka ji za a kawo hari ko annabi zai fita yaki a ga jama'a wanda da yake da abin hawa yake da karfi da lafiya ya kuwa abin hawa sau da haka wanda kaga an hana shi zuwa an ga yaro ne karami kamar lokacin da aka ga yankin hudu wasu da cikin sabbai suka zo a nan sai ce a waɗanda ya tsaye ƙanana a mai da su ba su yi su yaki amma kowa yake da ƙarfi ya zo suke za a fita da shi wanda ya zo ba shi da abin hawa in akwai mai taimaka masa cewa ne kana da abin hawa guda biyu ba shi ɗaya ko a ruwa ko kyauta ya je a yi yaki wanda ya zo babu kuma babu mai taimaka masa shi kenan an yafe masa ya koma gida a lokacin haka ake ba a fara tsarin sojoji suka zama sojoji ne da gwamnati ba wanda suke da albashi su ake turawa yaki ana biyan su duk wata sai lokacin sai na umar lokacin daular musulunci ta yi fadi daular musulunci ta fadi da kasashe da yawa sun zama kasashen musulunci to dole a yi tsarin da yanzu da ba a da bukatarsa to wannan kaga ba ka zo ka ce dai na umar ya bi da ba ya zo da wani abin da lokacin da babu shi to wannan ita ce ake ce maslaha mursala shine abin da shari'a ba ta soke shi ba ba ta ce ayi ba kuma ta soke shi ba
to malam me wannan tambaya kuma take cewa malam lokacin da na fara haila ban san cewa azumi ya hau kaina ba sai na sha azumi amma ban rama ba yanzu da na girma na ji cewa da zarar mace ta fara haila azumi ya hau kanta amma yanzu ba ni da cikakkiyar lafiyar yin azumi yaya zan yi
shikenan sai ke ta wasu ayyukan ibada din abin da duk baka san hukuncinsa ba har sai zo ya wuce to ran da ka san hukuncinsa ba a dawo maka da baya a ce lalle sai ka yi kaza ka yi kaza ka bar kaza tunda a lokacin can ba san hukuncin ba shikenan wallahu a'lam masalah kamar mutum wanda ya zo ya ke sallah gaba da sallar salama da ya ce ya je ya sake sallah ba sai ba ya sake zuwa ya yi sallah ya dawo a nan ya ce dai ka sake sallah ba sai ba haka suka yi sau uku da ƙarshe ce ya rasu da layi ni fa irin da kai suka ga irin wannan ban yi wacce tafi ta kyau ba ma'ana iya ƙurewa ta ke na wannan sallar da ka gani a nan kuma ya kula ba sallah ya ke ba sai a nan bai koya masa yadda ake sallah amma ba a je a ce da shi to tun yaushe ka musulunta ba ka je ka rama da sallolin da ka yi bayan ba ya wannan ne ta lokacin ita aka gyara masa ci ga yadda zai yi ta sauran kuma shi ke nan saboda haka abinda ya riga ya wuce ya wuce da ba ke da ilimin sa yanzu kuma sai ki ci gaba da yi wasu ayyuka na alkhairi da za su ciki gurbin abubuwan da kika rasa a baya
mutum ne ba shi da lafiya ta abin da ya shafi asiri da aljanu ya yi iya bakin kokarin sojin neman magani har ya daina saboda idan ba a samu waraka ba abin zai iya kai shi ga mutuwa idan ya bar neman maganin har cutar ta kashe shi shin yana da laifi cewa ya kashe kansa a wurin ubangiji
a shi daurewa a ke neman magani da cuta shi neman magani da cuta ba wai wajibi ba ne da ba ka lafiya dole ka sha magani ba a shara'anta maka ba ba a wajabta maka ba da an shara'anta maka sai ya ce ta dawo ibada ba ce bayan Allah ku yi sha magani ku nemi magani ba cutar da Allah ya so karba ce ya so karba ka da magani amma dan ka zauna ka ci gaba da addu'o'in ka so wa ta kai wa Allah ne wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai duk wasu daga cikin malamai suna ganin ba duka ko ba saboda akwai hadisi an gusa yin kudiri da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗar mutanen da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba mutum 70 sahabbai suka yi ta canke suwaye wasu suke su ne waɗanda ba su taɓa yin shirka ba an haife su a musulunci wasu su ce su ne kaza wasu ce su ne kaza kowa yana canka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya same su haka ya ce a su ne waɗanda la yastarqu ba ta nema da musu rukuya an ba ta da lafiya suke Allah ya musu rukuya ba sa cewa Allah ya musu rukuya wala yaktabu ba ta yin kai wato lalas kamar sakiya wanda muke ce sakiya ba ta yi wa ala rabbihim yatawakkalun suna dogaro ne kawai ga Allah yadda ba su da lafiya suna dogara ga Allah ne kawai Allah ya ba su lafiya ba ba ta cewa Allah ya musu rukuya ba ta cewa Allah ya musu lalas sai waɗannan su ne za su shiga aljanna su 70,000 mu ne da shi sabu har aukasha ibn Muhsin ya tashi ce ya Rasulullah kawai ga Allah ya sa da cikinsu annabi cikin na cikinsu wani ma ya tashi sai ya Rasulullah ni ma a yaro da ma addu'a da zama cikinsu annabi ya ce aukasha ya riga da to wasu daga cikin malamai suka ce wanda ya nuna cewa don mutum ya zauna bai nema gani ba akan wata cuta da ta dame shi kawai ya dogara ga Allah bai yi amma wasu daga cikin malamai sun takaita abin akan waɗannan abubuwa guda biyu kawai da annabi ya faɗa al-istirqa da kuma al-kai wato la yastarqu ba sa cewa zo a yi musu rukuya ba yana nufin ba sa yi wa kansu ba sai suna yi amma ba sa cewa wani zo ya musu saboda tsabar dogaransu da Allah subhanahu wataala sannan al-kai da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kashi ya rayin kai din da ya asiru da bai kai sai duka an kule an yi neman magani ba samu mutum ya zo na lasu da azaba da take cikin sa kuma suka ce waɗannan abubuwa guda biyu amma ba su nuna cewa ba sa shemin magani ba sa shan magani don sa da sarari yana rufiya kuma ana yi masa duk da ba shi yake nema a yi masa ba bai taɓa cewa a yi masa ba amma shi yakan yi wa kansa rufiya bayan lafiya so ba daidai ba ne mutum ya zauna da cuta har ya mutu wannan wasu daga cikin magani wasu kuma suna ganin a idan mutum tawakkalinsa ya kai cewa kawai zai ta addu'a ba sai ya ta wahala ba to ba cewa ya yi laifi
to malam ne wannan tambaya kuma cewa yake ni mai sana'ar POS ne idan mutum ya zo yana son cash amma babu a lokacin sai ya ce zai turo min kuɗin idan an samu cash sai na bashi wannan jinkirin kafin na bashi cash shin ya zama ruwa
eh ba daidai ba ne ba daidai ba ne ya karɓi kuɗi bai ga wanda zai bayar ba saboda canza kuɗi da kuɗi ne canza kuɗi da kuɗi ana buƙatar ya zama akwai haɗe da biyar hannu da hannu hannun karɓa hannun bayarwa ka karɓa ka bashi amma ka karɓa a ce zuwa wani lokaci za a bayar wanda ya shiga ribar nasiya ya shiga ribar ta jinkiri saboda ka in ba ka da shi ba ka da shi wani ya haƙuri in ka samu wani turu kuɗin da bashi
to mai wannan tambaya kuma cewa yake menene halaccin mutum ya nemi wasu makaranta alƙur'ani su sauke masa alƙur'ani a yi sadaka bisa wata buƙatarsa a wurin Allah da niyyar Allah ya biya masa wannan buƙata
ana yin tawassuli da aikin ibada wato mutum yana tawassuli da aikin da ya yi na ibada aikinsa da ya yi wa Allah na bautarsa ba aikin wani ba aikinsa shi da ya yi da Ƙur'ani ya karanta ya ce ya Allah karatun da Ƙur'ani da na yi saboda kai ka san saboda kai ne ya Allah ka biya buƙatarsa ta ba ka ba wanda ya halatta ko ya yi sallah ya ce ya Ubangiji sallolin nan da ya yi idan kiyamun lilin da ya na yi su don kai ka sani ya Ubangiji don kai ne ba da wani ka ba ka biya buƙata ta iri kuma iri kama ko sadaka ko zuke su yi bayar sadaka sai Allah ka sani wannan sadaka don kai ne ka biya buƙata ta iri wannan shi ne ta wasu biyu amalin salih amma aikin ka kai da kai ba aikin wani ba ba aikin wani ba ba zai wani can yana sallah ta ji labari ko yana tsazumin ta ji labari ta ce ya Allah dan tsazumin da wani yake ba ta wasu da aikin wani ba ka tsani da tsada kai tsani da aikin wani shi da aiki kai da tsani da kawo ka ba da tsadarsa a tunani ma bai yi ba amma kai kana iya ka ce ya Ubangiji dubi aikin nan da ne saboda kai ne ka ba ta rasu hadisun salatar lazina da khalidda Allah mutane uku da suka shiga cikin wani kogo ko dutse ya rufe su a yin mutum ya karanta yana da riyadus salihi da ba da nisa ba mutum ya karanta zai ga kowa da aikinsa shi da ya yi ta wasu domin cewa suka yi a junansu kowa ya tuna wani aiki da ya yi kuma dan Allah ya yi shi ya yi ta wasu da shi ko Allah ya ba mu fita mu kun samu kuta shi kenan sai zama da kowa ya yi ta wasu da aikinsa shi ne a ta wasu bil amalin salih kamar yadda Allah yake cewa yana faɗar mutanen kirki shi a zuzi ne ko rabbana inna na sabi ina munadi ya nunadi yi ne mali an aminu da kuma fa'an da rabbana fakri na zaɓi ya Allah mun ji mai kira ya yi kuwa yana kira ya zumi imani ya ubangiji to mun yi imani ya ubangiji ka gafarta mana a ga sun yi tawassuli da imanin da suke ba da imanin wasu ba da ta ya ubangiji sun yi imani ka gafarta mana mu kuma mun yi imani ka gafarta mana tawassul bi imani إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم بإيمانهم فقال هكا قوايا توسلي لأيكم به النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن واسألوا الله كوكرت القرآن يقولوا قال لك معنى وديك ويكرت القرآن يقول الدعاء كونكم وكم كلكم تاني ما متن يحوكو حير ما سكرت القرآن شبا 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 سوزا سيكرت سنن كراتين دا سي سوما بنا الله ستيبا sun yi ne don ya ɗauko tsaya zai biya su shi kuma abinda ake tawassuli da shi da abinda aka yi shi don Allah ba don an biya ka ba amma waɗannan dinga aka yi da su ko ba a yi dinga da su ba ne abinda ya sa suka zauna karatun Qur'ani saboda ka kawo wani abu ka baya inda za ka zo ka ce ku yi karatun Qur'ani fi sabilillahi ku yi min addu'a Allah ya biya min buƙatata ba shi sai da aka ɗauko wani abu aka ba su to kaga karatun Qur'ani ya koma na sayarwa wannan ba shi ne Allah ya ke karɓa irin sa ba ba laifi ka nemo salihi mutumin kirki ya maka addu'a ba wani makaranci ne ba makaranci ba ne salihi mutumin kirki kamar yadda ƴaƴan kafin da ƴan uwan annabi Yusuf suka ce ba don su yaƙo ya baban mu ka nema mana gafarar ubangiji kaga sun roƙe shi ya musu addu'a ya musu gafara to ba laifi tun ya zo ya ce wane ka taya ni da addu'a kamar yadda muke faɗa ka taya ni ma'ana ina yi ne kai ma ka taya ni wannan babu laifi mutum ya yi wa ɗan uwansa addu'a zai yana cewa da mace addu'a da ake karɓa addu'a da mutum zai yi wa ɗan uwansa ba a gaban gidansa ba du'a wani akhiri akhiri an zahirin ghaib bai ma san ya yi ba to kana yi wa ɗan uwanka addu'a bai ma san kana yi ba kai kuma mala'iku suna ce maka kai ma Allah ya maka irin wannan duk abin da ka roƙa masa sai kai kuma mala'ika ne zai maka a ga taka tashi taka da za a yi maka tana gaban wacce kai masu taka ta baki mala'iku ce bautar Allah da kusanci ne wanda kai su to su kuma su za su rika yi maka to irin wannan shi ne ake yi amma ba mutum ya ɗauko haya su jin haya ba su zo su karanta Qur'ani da niyyar wai shi a yi masa addu'a wannan duk rashin sanin ya ubangiji yake ubangiji ce da ya sa laka ibadi an yi fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayin na suka yi maka tambaya game da ni fa inni qareeb to kusa da ni ai na kusa da kowane bawa wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kowane bawa ubangiji ya fi shi kusanci da shi sama da jijiyar wuyansa saboda haka sai ya ce ina ansa addu'a ne addu'a idan ya roƙe ni saboda haka kana da damar ka yi addu'a ka roƙi Allah kusa yake zai ansa kusa yake zai ansa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ya ce ku roƙe ni zan ansa muku saboda haka kai ka yi addu'a kai ka yi karatun Qur'ani ka yi addu'a ka yi nafilar ka yi addu'a ka yi sadaka ka yi addu'a amma ba ka ce wasu ka biya su su yi maka ba ba ce kakkare wa addu'a ne ko kawo ba da wannan sigar ba
to madan wannan tambaya kuma cewa take ina da aboki wanda baya tashi sallar asuba idan na tashe shi sai ya ce mun in bar shi shin zan ci gaba da tashin sa
ba ko ne ka ci gaba da tashin sa ko kana masa nasiha kare kai shiru gaba da masa nasiha ci gaba da masa nasiha kana masa ya abin da yake ba daidai ba
wannan tambaya kuma malam cewa take wani mutum ya ce mana ya yi wa wata NGO aiki za su biya shi yana so mu ba shi account numbers dinmu idan aka turo kudin sai mu tura masa shi kuma zai ba mu wani abu a ciki ba mu da tabbacin ya yi aikin ko bai yi ba yanzu an turo kudin kuma ya ba mu kamar yadda ya yi alkawari ya halatta mu ci wannan kudin
ya halatta ku ci mana don me za ku zarge shi cewa ko ya yi ko bai yi ba al'asulu dan uwanka musulmi ya baka abu ka karɓa karka ce daga ina ka samu ba a yin wannan tambayar asali dai musulmi ne ɗan uwanka al'asalu abinda ka gani a hannun ɗan uwanka musulmi to na shi ne asali sai idan wani abu ya bayyana gare ka na shubha ko na hakika to wannan shi ne za ka yi ra'amuri da shi haka amma haka ba ka yi zabi annabi yana cewa idan ɗayan ku ya je gurin ɗan uwansa musulmi ya ciyar da shi abinci to ya ci kare ya tambaya daga ina in ya ba shi abin sha ya sha kai ya tafi shi daga ina wannan shi ne asali da abin da ka gani a hannun ɗan uwanka musulmi ɗauki a matsayin nashi ka shiga kasuwa ka ga mutum ya kasa kaya dauki a matsayin kayan sa ne kasa kakka kawo a ranka cewa ta yi kusa to sai ta yi kayan sata ne ta yi kusa ba a san haka kai ko wucewa ka zo yi daga gida wani watsu ruwa ka ɗauka ruwan mai tsarki ne kakka ɗauka na jasa ce ka tafi kana wanke jikinka ko kana canza kaya ka ɗauka ruwa ne mai tsarki shi ne al'asar sai ya samu al'asar musulmi da a hannunsa to mallakinsa ne sai in ya bayyana gari ka cewa mallakin sauran kai zai yi wasu aiki ya ce in an yi aiki nan za a biya ne inda an biya da zan samu kona ku to ba da ilimin da ku ce ko ya ko bai yi ba ruru in ba bai yi ba a hakikace bai yi ba to ba kuma bai yi
to malam wannan mai tambaya kuma yake tambaya da cewa mun fahimci cewa kudin wutar lantarki da ake kawo mana ya yi yawa sai muka shawarta da makwabci mu jawo wuta ta ɓoyayyiyar hanya zuwa gidansa domin mu haɗu mu biya bil ɗin da aka kawo shin hakan ya halatta?
Ya ba zai halatta ba zai halatta kai wani abu koyayye haka ba bisa ka'ida ba ka ce ya halatta kana da complain rubutawa za ka yi ka rubuta complain ɗin ka je ka kai wa waɗanda abin ya shafa cewa bil ɗin da ake kawo na ya fi aikin abin da muke sha amma ba ka bi ta koyayyen hanya ba kana halinci wannan ba daidai ba ne ba a gyara barna da barna
to malam mai wannan tambaya yake cewa ni tela ne ina kokarin siyan kayan aiki na zamani kamar industrial machine da solar inverter an ba ni shawarar na amshi kaya wajen masu easy buy menene hukuncin haka a shari'a
to ban sani ba kayan easy buy din yake ban sani ba da kai bayanin yadda yake to shi da zai iya ce maka ga abin da na sani ya hukuncin shari'a kansa amma in kaya ne suke sayarwa suka sayar maka ka je ka sayar ba wani abu in a'a kaya ne za su saya su sayar maka shi ba wani abu amma idan zuwa za ka yi ka nuna musu kayan da kake so su biya kuma su dora maka wani abu a kai wannan ita ce riba amma in su saya su su sayar maka wato su je su su saya da kuɗin su ya zama nasu sannan su ce kai kuma kawo kaza ko mun sayar maka bashi akan kaza wannan babu dai shi ya danganta da dai yadda su suke mu'amala wanda kuma kai bayani ba kawai ka ce easy buy ban san shi ba
to wannan kuma yake cewa menene hukuncin amsar ɗinkin wanda ya zo daga baya idan ya ƙara kuɗi fiye da yadda ake biya domin a ɗinka masa da wuri wato express
inda ba za ka karya alkawarin na bayan ka ba wanda suka zo kai masa alkawari dan ka ƙara ma wani abu bayan masa da wuri wanda ba komai a musu ka yi ƙoƙari kuma su waɗancan ka cika masa alkawari amma ba daidai ba ne ka karɓi na mutane ka yi masa alkawari wani ya kawo ya ƙara ma kuɗi ka karya nasa alkawarin ka hana wasu lokacin da kare da kawai za ka ba su wannan kuma ya zo wale shi
to malam wannan mai tambaya kuma cewa yake akan kyautata wa iyaye dukkan su suna cikin bukatar taimako idan zan ba su kuɗi sai na kalli hidimar gida da ke kan wuyan mahaifina in fi kyautata masa amma kuma sai na tuna hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci kyautata wa uwa sau uku sai in fi kyautata mata menene fatawar malam
a ba kai fi kyau ba ka ce an ce umuka umuka sai ka fi bata a kan ka ba mahaifinka ai duk abin da ka ba mahaifinka ita ka ba ita ne kyautata ba saboda ka ba ta abin da zai ɗauki ɗawainiyarta da ƴaƴanta suna ka kyautata mata saboda ka ita shi kowanne kana duba buƙatarsa ne ai kowanne kana duba buƙatarsa miji buƙatarsa ta fi ta mace saboda shi in ka ba shi kanta zai dawo ya kashe kuɗin amma ita nata ne sai ta ga dama ta yi wani abin da zai amfani shi sai ta ga dama amma shi dole ne ya ce da ita saboda ka ba daidai ba ne ka ba shi kaɗan ka ba ta da yawa kuma na shi kaɗan ya zai kashe mata ai ka ga a nan ba ka kyautata masa ba shi
to malam wannan tambaya take cewa shin menene hukuncin kirkirar cartoon a kwamfuta da nufin wasan kwaikwayo faɗakarwa nishaɗantarwa ko isar da saƙo
duk zana abu mai halitta duk wani halitta zana shi ko da hannu da fensiri ko da biro ko da kwamfuta duk hukuncin su da haramun ne
to wannan yake cewa dan Allah malam menene ya halatta idan liman ya zo ina cikin yin nafila
in ka kusa gamawa har zaka gama liman bai tada sallah ba sai kai sauri ka gama yadda zaka cike shi a lokacin da yake kafara harama wannan babu da shi amma in ka san ka fara ki ne ya shigo ta yadda zai fara shiga zai shiga sallah kana nafila sai ka yanki sai ka shiga sallah tare da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan an yi wata salat fara salat ilil maktuba in aka yi ikama ba kuma sauran sallah sai wanda aka yi ikama wato sai wanda take ta farilla saboda haka yanzu liman ya shigo za a shiga sallah farilla bai kamata kai ta kanka kana ta nafila ba amma idan misali ka yi raka'a ta biyu kake ya shigo kaga za ka zauna kai ta yi aka yi sallama ila kafin ya gama tsayuwa a daidaita sau a yi ikama a yi wa yi kalu a sallah ka sai ka rufe shi ba sai ka yanke ta ba
to mai wannan tambaya kuma malam cewa yake muna karatu a ƙasar China inda musulmi ba su da yawa musamman a lardinmu wani lokaci ba ma samun damar yin sallah sai a ɗakunanmu domin an hana yin ayyukan addini a fili ko wuraren jama'a sau da yawa muna fita daga ƙarfe 9 na safe zuwa 5 na yamma sallar azhar da la'asar sukan same mu a wajen harabar makaranta yaya za mu yi wajen yin waɗannan salloli idan suka same mu a waje
bangare ma'ana ba za su yi ba ne ko kuwa
ma'ana yana cewa sau da yawa suna fita daga karfe 9 na safe zuwa 5 na yamma in suka fita daga karfe 9 har yamma sallar azhar da la'asar tana riskarsu a daidai wannan lokutan amma yayin da suke a harabar waje
eh to ba inda aka keɓe don a fi sallah ko gaba ɗaya an hana yin sallah ne gaba ɗaya
eh a tambayar cewa ya ba an hana damar yin sallah
in dai gurin da zaka je gaba ɗaya ana ka sallah bai halatta ka zauna gurin ba ka da hujjar da zaka ce ka zo neman karatun boko ko wani abu ka zauna inda za a hana ka sallah gaba ɗaya yau da ce aka yi ba a ware wani amma za ku iya samun wani duhu a kafin ko ba za ku iya haɗuwa ba kowa sai dai ya tashi to ka ga da sauki amma gaba ɗaya ba ku yi sallah ba saboda kuna neman duniya wani baya halatta ku cigaba da zama a wannan gurin sai ku je gurin da za ku iya samun bautar Allah baya halatta musulmi ya sadaukar ya sare yadda addinin saboda duniya sa babu asara da ta kai wannan sai saboda neman duniya amma ya haƙura da addinin wasu sun ce ka bar addinin ka zama zo zan baka duniya ka ce ka yadda na haƙura da addinin ku bani duniya wannan akwai bautar da ta kai wannan mana mai kare yake karatu ba duniya sai ka je can ne za ka yi karatu ne kasashen musulmi da ka bari su ma yana karatu wanda sun yi karatu da yafi wanda za ka je kewa kuma ba su zai inda ka je ba su ba ya halatta yin ka je ka samu wata kwata za a ana ta yin sallah azhar da asar kullum sai dare ya yi ka zo ka yi su a gida a wannan ba gurin da za ka je ba ne ka ce ka je ba wata lalura da za ta kai ka can yau da kama ka aka yi a fursuna aka je a kai ka aka ɗauka san fursunan ya kiri ba ya da ka yi amma ka kai kanka
ke malam mai wannan tambaya kuma cewa yake mahaifinmu ya rasu bayan ya daɗe da ya ritaya daga aikin gwamnati bayan rasuwarsa sai aka ci gaba da turo masa da kuɗin fansho menene hukuncin waɗannan kuɗaɗe a gare mu
a baya halatta a sani a doka in mutum ya rasu a gudan fanshin ta aiki sauraka ku rubuta ku ci ku kai cewa ya rasu ga lokaci ina jin ba a sani ba in a rubuta ma suka ci gaba da turuwa su ga halatta ku ci ko kurka sa su a cikin aiki na gida in har kun rubuta kun sanar da su ne ba su dakatar da abin ba za a halatta ko ku ci gaba da ci
to malam wannan yake cewa malam dan Allah a bani shawara da addu'o'i domin samun nutsuwar zuciya tun bayan na haihu nake fama da tsoro da firgici musamman tsoron mutuwa da rashin karfin jiki na sha magani har na daina amma wani lokaci sai na ji jikina ya rikice kamar zan mutu yanzu ma sai na rika wato jin bugun zuciya sosai ina yawan azkar dan Allah malam ayi min addu'a Allah ya saka malam da akai
Allah ya yi miki abin da kike ciki kuma abin da kike da azkar din da karatun alqur'ani shine zaki ci gaba da yi Allah bi zikrillah tatma'innul qulub sai da zikirin Allah ne zukata suke samun nutsuwa kuma tun yi jira tsoron mutuwa wani abu ne mai kyau dan kaji kana da tsoron mutuwa shi zai sa kai ka zama a cikin shiri ko yaushe ba aibi ba ne ba illa ba ce kaji ka tsoron mutuwa rashin jin tsoron mutuwa shi yasa wasu ma suke abin da suka gida ba na samu kaza saboda ka ci gaba da azkar din da kike yi ka ki daina karatun alqur'ani ki ci gaba da yi da haka ne za ki samu zuciyar ki ta nutsu wani yanki addu'a kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi miki abin da kike ji.
To malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka-dukanan muka kawo karshen wannan shiri na fatuwar rahma na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da sakonnin tambayoyin naku ta kan hanyoyin da ake aiko da sakon, wato hanyar rubutaccen sako ko sakon WhatsApp akan lambar waya 0700-364-1455 ko kuma ta kan adireshin imel na fatuwarrahma@yahoo.com da shirin fatuwar rahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin, ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.